Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum. Shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 2531 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM har ma da wasu tashoshin da suka hada da radio a amfani sarauniya da kuma Niya FM ko kuma kai tsaye ta shafin mu na Facebook Live ko a fada yanar gizon mu ta voahausa.com. Masu gabatarwa
Maryam Bashir Bugaji
da Finatu Sada Sodengi
sai kuma ni Usman Ahmad Kabara.
A yau Talata 1 ga watan Agustan shekarar 2017 zamu magana ne game da yadda jihar Sokoto ta cire sunayen wasu ɗaruruwan ɗalibai daga kan rijistar ba da tallafin karatu.
Kwamishinan ilimi mai zurfi na jihar Sahabi Isa Gada ya faɗa wa shirin yau da gobe yadda abin ya faru.
Gwamnati ta kawo kwamiti na wanda ambasada Abubakar Shehu yake jagoranci sun ba da report da gwamna cewa sun samu ɗalibai guda 700 wanda ba a yi jinsu ba da haka sun cire su daga sha'anin karatu. Sannan sun ba da list na ɗalibai wanda suke yin su da su yi jinsu ba da account nasu na banki.
To shin taya mutanen gari kuma ke kallon yadda ya kamata a bullowa matsalolin da ake samu a harkar bada tallafin karatu a Najeriya ne?
Da farko dai ta hanyar dauke kai daga nuna bambanci ko kuma wariya akan ƴaƴan talakawa da na masu hannu da shuni.
Kamata ya gwamnati ta sanya ido sosai saboda ni ma kaina na fuskanci wannan matsalar ta tallafin karatu.
Ai wannan amsar daya ce tak, wato a cire son zuciya a bawa waɗanda suka cancanta. Zamu tattauna da mai fashin bakin Professor Yusuf Alasa na Jami'ar Missouri a nan Amurka don jin yadda tsarin bada tallafin karatu ke tafiya a kasashen da aka ci gaba.
Akwai kuma amsoshin ku na tambayar da muka muku a shafin mu na Facebook da Twitter.
To bari mu fara da amsoshin da muka tambaye ku kuka aiko cewa shin yaya kuke kallon yadda ya kamata a magance faruwar magudi ko kuma almundana a maganar bada tallafin karatu wato scholarship a turance kenan a mataki na gwamnatin jiha da na tarayya.
Sakon farko da Umar Wai Sanusi Dandume ya ce yau da gobe da farko dai ta hanyar dauke kai daga nuna bambanci ko kuma wariya akan ƴaƴan talakawa da na masu hannu da shuni. Sannan na biyu sanya ido ga waɗanda tallafin scholarship din yake biyowa ta wajen su.
Sai Mujita Falawal Bakira Daura ya ce kamata ya gwamnati ta sanya ido sosai saboda ni ma kaina na fuskanci wannan matsalar da tallafin karatu.
Sai DC Washington Movie ya ce assalamu alaikum yau da gobe. Ai wannan amsar daya ce tak, wato a cire son zuciya a bawa waɗanda suka cancanta. Ba wai a sa son zuciya da son kai ba a yi komai akan tsari da tsoron Allah, wannan shine hanya mafi sauki.
Sai Muhammad Kabir yace to a saka waɗanda suka dace a wajen bada mukamai kuma waɗanda suke da ilimi sosai.
Sai Rabi'u mai waya Limawa yace gwamnatoci su jajirce sannan su dinga bibiyar wakilan da suka sa akan aikin kamar yadda suke bibiyar wakilan da suka tura yi wa jama'a polio, to ba za a dinga samun matsala da yawa haka ba.
Sai Yakubu M Umar yace matsalar daga su jami'an gwamnati ne saboda sai wanda suke so suke bawa.
Usaini Alhaji Ali mai gishiri Rijau yace hakan zai samu ne ta hanyar sa tsoron Allah a gaba, domin idan aka sa tsoron Allah a cikin lamari to fa a koda yaushe ka tashi abu mara kyau sai ka ji tsoron Allah da kake yi ya hana ka aikata shi. Filin yau da gobe ta fatan za ku tashi lafiya.
Sai Ahmadu Abacha Macina yace yau da gobe fatan alheri a gare ku. Hanyar magance matsalar magudi wajen biyan scholarship ga dalibai a matakan gwamnatin jiha shine duk dalibin da za a biya biya ya tabbatar ya bude asusun banki. Kada a ce za a bayar wani mutum kuɗi tsura a ce ya je ya biya ɗaliban. Saboda haka shike kawo matsalar magudin.
Sai Usaini Tsalha ya ce yau da gobe sai mun sa ido a matsayin mu na ƴan ƙasa da kuma kaucewa duk wani ba daidai ba daga wurin shugabanni da abin ya shafa wurin kaucewa basu na goro. Ina ganin shine kawai mafita.
Sai Isa Suleiman ya ce tulƙashi yau da gobe ya fi kun zo da babban al'amari. Ni ina ganin daina magudi a harkar tallafin karatu a ƙasa musamman a matakin jihohi abu ne mai kamar wuya domin siyasa ta lalata komai hasali ma ita ke sa zabi daliban da basu cancanta ba wanda a ƙarshe kan zama asara don waɗanda ake diban sukan zo su gaza kammala karatun Allah ya kyauta
sai Abbas ya hayya dutsen waya yace assalamu alaikum yau da gobe yau kun tabo min inda yake min ciwo gaskiya ana tafka magudi da almundahana wajen ba da tallafin karatu wato scholarship a matakin jaha da ta tarayya yadda za a magance matsalar dai ita ce a samar da tsarin cikin wata takarda da ta fito daga kotu wato takardar rantsuwa wacce zaka sanya hannu akan ta kana mai rantsuwa da Allah subhanahu wataala cewa kai ne wani mai karatu a makaranta kaza kana mai rantsuwa cewa kana karatun kuma ka fara daga kaza zaka kammala zuwa kaza ni a gani na wannan hanyar zata taimaka Allah ya taimake mu amin
sai Luka Balarabe yace salam yau da gobe hada magudi ko almundahana na bada guraben karo ilimi mu ta da kafa mu isa mu hana wannan ba ganin yadda shugabanni suke da wuka da nama nama dai ido musamman talaka sai dai mu yi addu'a Allah ya ganar da su
Sai Shehu Adamu Rajau yace hanya ɗaya ita ce saka ido sosai tare da tabbatar da cewa ko sisin kwabo bai yi layar zana ba a cikin tallafin da aka bayar wannan kuma aikin hukumomi ne da kuma kungiyoyin dalibai na jahohi domin dai gaskiya ta yi karanci a yanzu saboda haka dole ne sai da bin diddigi
sai baban Haider yace kaddamar da committee da kuma kaddamar da wani committee sirri wanda zai bibiye aikin committee farko da zai biya scholarship din ta yin haka watakila a magance almundahana
sai Ibrahim Muhammad Jawai Allah sa na faɗi sunan daidai yace assalamu alaikum yau da gobe a gani na hanyar da za a bi wajen kawo ƙarshen magudi ko almundahana da tallafin da ake ba da ɗalibai shine ta hanyar kafa kungiya mai zaman kanta kawai
sai Aliyu Lawan yace kamata ya gwamnati ta ba wa kungiyar makarantu power ta yadda za su tsaya wa duk wanda ya samu tallafi daga gwamnati a tabbatar ba a yi wata hanyar da shi ba
sai Edward Mallo yace tallafin ilimi ai ba na ƴaƴan talakawa bane don shi talaka dai baya jin labarin tallafin balle ya san matakan neman Allah ya bude wa ƴaƴan talakawa hanyar samu amin
sai Ibrahim M Muhammad Riba yace yau da gobe ta hanyar tattance daliban da ke da shaidar shiga makarantu wato offer ko daliban da ke makarantun
sai Abubakar Usman Abubakar Bakori yace magudi da almundahana abu ne wanda ya zama ruwan dare a kasar nan musamman ma shugabanni waɗanda ya kamata su yi hani da hakan kuma ko an bada ba dole bane a yi amfani da ita face abinda majalisa ta zartar
sai Ibrahim Bello yace za a iya rage magudi ta amfani da yanar gizo wato internet Empower misali ne mai kyau wanda ya bambanta da shuwafi sosai saboda dan talaka zai samu amma shuwafi sai ka san wani za a baka
to sai kuma mu leka shafin mu na Twitter Advakera Daura 2 yace wannan babbar matsala ce saboda ni ma na fuskanci wannan matsalar sai gashi muna makaranta an zabu wasu ana ba su kudade
sai at Yakubu 41 Umar yace yau da gobe gwamnatin jiha zuwa na tarayya kamata ya su sa ido akan abun su kuma su tabbatar an baya waɗanda ya dace musamman yaran marasa ƙarfi
sai at Mele Yusufari yace abin da ya kamata a yi domin magance magudi akan kudaden tallafin karatu kawai a tantance kowane dalibi idan aka tabbatar kawai ya ji alert
sai at Mr Bege _ Belel yace yau da gobe matukar ana son magance magudi a scholarship to dole sai an samu mutane masu gaskiya da adalci
sai at Adamu _ Madar yace salam yau da gobe ya zama dole gwamnati ta hukunta duk wanda aka kama da laifin karkatar da tallafin da ake baiwa dalibai na kudin scholarship
sai da ƙarshe at Madu _ Muhammad yace ya kamata gwamnati ta zazafa tsaro akan wannan harkar tallafin sau da yawa zaka ga an bada tallafi amma ba zai zo wajen waɗanda aka bawa ba
to mun gode a ci gaba da turo mana da sakonni A jihar Sokoto rahotanni sun nuna cewa sun ware wasu makudan kudade daga cikin kasan da suka samu na rarar kudin nan na Paris Club da aka ba jihohi inda suka kudura aniyar warware matsalar tallafin karatun daliban jami'ar.
Usman ya tattauna mana da kwamishinan ilimi mai zurfi na jihar Sokoto Sahabi Isa Gada.
To salamu alaikum warahmatullah.
Wa alaikum salam.
Da farko da wa muke magana?
Kina magana da Jihad Isa Gada, Commissioner na Ilimi a Jihar Sokoto.
Akwai maganar da ta taso na cewa akwai wani kaman dan magudi da aka gano ko kuma in ce kuka gano a maganar ba da tallafin karatu na dalibai wanda akwai kaman na bogi da sauransu.
Gwamnati ta kawo committee.
Mhm.
Na wanda ambassador Abubakar Shehuwele. Mhm. Yake jagoranci.
Mhm.
Ba da report da gwamna cewa sun samu dalibai guda 17 wanda ba a yi gaske ko ta ba ta ce cire su daga shine scholarship sannan sun ba da list na dalibai wanda sun ce sun ci da su a gaske ko ta ne da wani ne su da account nasu na banki shine ne kuma muna neman aiki akai sun ba da report din da kowane dan makaranta yana da yana da kuma account number idan ma mun sa za a fidda banki kowane banki ya nan da ke wannan banki za a ci kuɗi su can su su fitaɗa to shi ne dai abin da yake na yanzu amma in kun ɗauki kuɗi tun farko ne kuma su zaga su ce a kowane da ba a saka su ba suka ci ne su
eh amma a bisa binciken da kuka yi na committee ku misali wannan shugar daliban guda 700 ta yaya abin ya faru ya za ku ku toshe nan gaba kuma
a gaskiya ne to ba kuma su ce ba committee na mun gane committee ne din su tsakawa na wasu kararru kuma suka yi suka aiki kan Allah suka fidda wannan
oh a jaha
kuma dama a jaha dama ana samun matsala idan haka nan na wasu na ya ci a sakatun ne ne ke yi da sakatun ne yana da takarda ta
shi indijen
ne ne ko dan da gamma ne idan ne amma ita ma kanta da ta ce mataki yanzu an shirya certificate na zama dan na dan kasa wanda yake an dauki matakai kaman inda ake buƙata a wurin certificate da haka ita ba dama aje ai magudinta
idan
ganin in aka samu wannan aka ci gaba da bayar da shi to da ya a samu wani wanda ya zo wanda ba ɗan jihar Sokoto ba wanda zai shiga ya
isa
a ɗan jihar Sokoto eh to za ka wannan gaskiya an toshe ne insha Allah da marika sun shi ne to wanda ke so ya zamba ya toshe wannan hanya shi kuma zai yana amma dai gaskiya wajen ta da mataki wata ana nan ana kula to wanda ke ba da satuka din nan ai musu
yawan ce can bangaren kuma su ba da yawa yawa
sai an yi da sai an yi da shi har azan har ya kama har da ofishin sakatar gaba
ba
ku da alƙalin kuma da kai za a je a yi
sannan
kuma wani lokaci ma ba ma abin da zamani ne na kaman electronic ya da za a je kila ma business center ji a buga musu wannan to yanzu an yi da sakatar wanda yake ta gari yadda da ya
eh to daga karshe wannan kira zaka yi misali ga su dalibai da kila zasu ga irin wannan abu kila da yake faruwa kila gwamnati bata gani ba ya zama sun dan ja hankali saboda su taimaka su ma jihar su ta samu dakile irin wannan matsala saboda din akwai matsala su ma sun samu
haka muna aiki da shugabannin dalibai su fuska ne su fuska ne ana aiki da su kuma su ma kan su an nuna musu irin tunda in har duka ne suke yawa yanzu zai ta je ta kasa irin wannan gida ake nan shi kudi ta ga shi ahin su kan su dan haka da zu da su kowa ya sa ido yanzu wannan abin da aka fitar an samu record mai kyau wanda za ta fitar daga yaran nan sannan kuma na gaba matakin za a ɗauka za a bi ta wannan hanya yanzu akwai ce wannan magudi ina kira miki da shi su yan makaranta da yake gwamnati ta rike da sai aka rike da kullum abin da gwamnati ya rike bilion 909 da biyan kuɗin makaranta 340 na yan makaranta da suke cikin jiha da makarantar suke cikin yan makarantar suke cikin Najeriya da makarantar cikin Najeriya sannan saura su kuma yan makarantar da muke da su a Sudan a Uganda a America a India Bangladesh sauransu su suke da wannan ainihin wani da an fi mutumin da su na waje ɗan an biya wani suke a gudunmi ne za su a Ghana sannan kuma kwamiti na nan zai sa aje aje su zan abiya su zan abiya duk wannan sauran iyali amma wannan kuma in na kanta su na cikin abin ne kaga shi ne kusa an ma kare su an hudu ne ko da banki ga yaran da kike da su da su shi ne ya tsaka kan yare
eh
yana kira ga yare cewa sai ta duk edo ta biya wannan abubuwan ko don Allah su dage su yi karatu a ga amfanin
I don't know if you can do it.
Da kuma na bashi. To wanda ba za ka biya cook season kobo ba
shi grant
ka gama karatu ko kin gama karatu
ya ce zaben wadanda na shi kyauta din yake zaben daliban
tantance wanda ya cancanta
kokarin su ne wannan ne ya ne abin yake ne
eh to yawanci akwai cancanta ce ta fannin da mutum zai karatu da kuma ita wannan college take nemo dalibanta da suka da suka nemi gurbin karatu suka basu to ta hanyar su ne suka nemi musu tunda su suka san cewa ina waɗannan tallafofi na karatu suke na kyauta amma wanda wannan tallafin baya isa saboda haka sai su hada da basuka don irin waɗannan wanda suke zuwa su nema so su makarantun su suke su sun sani ba kai ne zaka tashi ka je ka nema ba amma in ka ga dama kai kanka zaka iya nema zaka ga tun daga secondary school akwai makarantun secondary school na kasan nan suna da tallafi iri-iri da suke bayarwa kafin dalibi ko daliba ta gama to waɗannan tallafi shine mutum zaka ga ya taho da su wannan college ko university sai kenan tun daga secondary school akwai su zaka je abin nan yanar gizo zaka nema zaka yi apply sannan in ka dace ka samu maka dace ba to sai kuma akwai din na wanda su ta university ko college ka zaka neman maka da ka sani aidi dai na fasita
Sabina Aiken
Professor kana ganin wannan tsarin da ake yi anan zai iya yiwa kasashen mu
ai wato duk irin waɗannan abubuwa su yanda da ake ba abinda zai hana shi yiwa illa kamar yadda ake cewa in dai za mu saka ranmu wato wannan abu ne mai sauki kamar da ake ba mu ma scholarship 100% kyauta mutum ya tafi karatu ba tare ma da ya nemi wani bashi ba gwamnati za ta biya maka in dai banda dan in aka si da aka dan samu lokuta ai namu ma ya fi sauki
to yau dama da kai maganan kasuka 100% shine sai nace to bar mu dan koma baya kadan maganan grant din nan iya wani kaso ne misali a nan yake iya rifewa misali a ce kila kaso nawa aka biya ma misali da kila sauran kila sai ka karbi na bashin ko wani makamancin haka
to wani zaka gani wato na kyautar wani kaso ne ko 20 ko kuma 30 ya ta san wato akwai adadin mutane da suke yawan wato neman wannan idan yanzu akwai an wani wannan aljihun taimakon akwai kamar a ce akwai dala miliyan ɗaya to a cikin dala miliyan ɗaya din nan dalibai da yawa a ƙasar nan jihohi 50 din nan kowa zai nemi wannan taimako to a ciki ne sai aka cancana sai ka ga wani ya samu kashi 10 wani ya samu kashi 5 wani ya samu kashi 20 daidai gwargwadon dai wato abinda mutum ya sa a yi samu saboda haka sai ka mutum ɗaya yana da wato tallafi kashi 5 ko 7 ko 10 nan ka samu 5,000 can ka samu 7,000 can ka samu 30,000 nan 10,000 duk dai wato a tattara 100 da kobo a can har hada a duka
to amma misali professor yawanci kamar yadda Dazumar yanta magana akan yadda ake duba cancanta bayan maganar kokari da makaranta da za ta nemi ma da sauransu akan kalli yanayin samun iyalin mutum misali koko ko mun kudin ka zaka iya nema koko ko mun talaucin ka
ai ko mun talaucin ka zaka nema ai na cancantar karatun ce ai wani zubin abu ne essay ne za a baku misali a ce ka rubuta essay yanzu kamar akan tarihin arewa ta Najeriya ko tarihin mai martaba Sardauna Marigayi Allah ya gafarta masa
amin
to a ciki wanda yayi ko wanda suka yi kokari suka yi rubutu yadda ya kamata suka dace idan akwai 100 idan aka samu kamar mutum biyar sai aka samu su
sai ka gani ke samu
100 an samu 20,000
to ya ci kamar
da duk kamar sun yi canjar sai cewa gaskiya dukkanin su ya dace a basu ba kawai za a dauka ai kullun bala ba
a mika mutum kila ma mika mishi sai a sarar kudin kila ma zai ga makaranta ba ko bai da kokari
idan mutum yaje karatun sai ka ga cewa nan yana da kashi 10 ko 20 ko 30 amma kuma saboda makarantar ta san cewa abin ba zai saba su cito za ni iya taimaka maka da bashi na kashi 70 nan da za ka biya ko kashi 30 nan ko 50 sai ya rage maka you know to kuma to shine isa kike ganin cewa wato ba a bada bashi a nan 100% ko kuma kyauta
100%.
To ya kuma su
ai take na fahimta.
To ya shi wannan makarantu suna bada bashi kuma akwai wasu kungiyoyi da suke bada bashi su ya abin nasu yake ne.
To waɗannan kungiyoyi za ku ga cewa da kuma bankuna wato gaskiya zan ce kamar suna da sanayya ko kuma sun hada kai da makaranta kamar bankuna suna bada bashi kuma bashin nan da ruwa a duk wani bashi da za a baka kasan nan gaskiya yana da ruwa amma ba za ka fara da ajiya ba za ki biya ba sai kin gama karatun. So daga lokacin da kika gama karatu ne sannan kuma za ki ga an fara aikon ki ta tabbata ke Hajjia Maryam Hajjia Safina ce to kai yanzu fa dan fara ni kuma
interest na da yawa
karba
sai hankali. To
ni na san ina da abokanai da suka yi dauki irin basu suka ni da har yau shekaru da shekaru
amma kana biya kuma ana yafewa.
Ina Amurka
to bari mu ji bari
da akwai yanzu ne kokari da ake tayi ana yafewa mutane saboda mutane ba sa zuwa aiki da kamar likitoci da ba sa iya zuwa kauyuka sai an ce ga a yafe musu you know ba
kallon amma kuma kauye zauna
a lokacin sai ka koma
a handa
malamin makaranta amma malamin makarantu yanzu a kauyuka ake nema saboda anan ma din ma suna dan gudun zuwa kauyuka nan ana dan samu sai a ce sai shekara a Mala Hamidin ka je a misalin kauye ne wanda yake a kamar a ce no ka tafi wani kauye da ake cewa ko Colombia ko makamancin wannan kai ka shekara uku ko biyar za mu yafe maka kaza
ni kan da gud ai ni kan ai hadda tinti
kaza da kaza da kaza to yanzu abin da kike kenan
wanda kuma kauye kuma zaka ga garuwa ga wuta ga komai ba da gudu mallam
to amma babu zuwa shakata wannan da ake zuwa yi kuma wuraren shakata
kwanaki na ga wata kungiya da take bada bashi ko me ya faru a nan Amerika wai takaddun da suke na daliban record din su na daliban ya bace ne ko meme da mutane a sai
da ya ce ba record to yanzu bari mu je daga karshe farfesa yawancin wannan abun darasin da nake samu kila cikin minti ɗaya ko biyu zaka iya kila fito mana da shi a wannan tallafin karatun da mu ake bayarwa a Najeriya shin wanne ya dace da mu ne shin wannan irin su grant din nan ne koko a bashin karatun ya kamata gwamnati ta bayar kila da dan interest karami koko ba interest wato irin kuɗin ruwa akai koko babu yaya abin ya kamata ne me ya kamata mu dan dauka ne mu dan
nawa da grami ko kuma abin da ya kamata mu yi shine sai ni koyi da irin kasan nan saboda wato gaskiya mun lura da wato gwamnati komai gwamnati ta zata abu dari bisa dari muna da masu arziki a kasashen a kasar mu you know wanda za su iya tallafawa kamar yadda din yanzu zan iya cewa zan iya bada 1000 ko 50,000 in je in kai kamar children for college ya wanda za su fita na bana ga guzuri na a taimaka a cikin 100,000 nan a samu mutum biyar a ba su 20,000 ita gwamnati ita kuma sai ka ga an tallafa mata za su iya taimakawa da sauran misali za su iya kawo irin waɗannan bankuna za su iya taimakawa masu arzikin ƙasa za su iya taimakawa to duk idan muka yi wannan amma komai fa sai fa mun shirya shi mun coordinate yadda ya kamata saboda yadda muke harkokinmu wato kar a yi zamana an je wato
ba tsari ba
global dubi kamar yadda al'amuran da suke
suke tafiya da hankali
yawwa amma ba abinda zai hana irin wannan wato a yi amfani a yi irin su a gida gaskiya yanzu kashi 100% bai wahala
kuma da
an yi da kuma har yanzu ana ta shan wahala kamar yadda kuke bayani a wancan lokacin
ya ta
wahala wato ba kuma abin ne yau gwamnati
yawa ga mutane na ta karuwa yawa mutane da sauran su da bukatar ilimin shi kai to yanzu dai daga karshe a farfesa kai kuma wani sako kake da shi ga su dalibai karmi tuwon manta da albasa waɗanda suke samun irin wannan tallafin ya za a yi su kuma su share wa gwamnati hawaye da sauran al'umma
kar su kashe wasu kasuwa.
To ya kamata idan mutum ya riga gwamnati ta taimaka masa shi ma ya kamata ko ita ma ya kamata in ta gama karatu ita ma ta taimaka wa gwamnati ta taimaka wa ƙasa ba wai lallai akwai fannin da zaka mutum zai taimaka wa ƙasa ba lallai wai sai ya je ya yi koyar ba ko kuma ya je aikin likitanci a'a akwai wasu abubuwa da mutum zai na hanyar taimako wanda ba komai mu zira wa gwamnati ba da mu killar shine komai sai a baro gwamnati a ce ai gwamnati ta yi ai gwamnati ta yi to ya kamata duk abin da zamu yi wanda zamu rage wa gwamnati kuma zamu taimaki jama'a zamu taimaki al'umma al'ummar unguwa ce jiha ce kasa ce
yawa
da to wannan shine zai fara kawo mana saukin al'amura ni a gani na
to muna godiya sosai professor Isma Hassan sai wani lokaci sai haka yake a madadin
Maryam Bashir Bagaji
Finatu Sodangi
sai kuma Julia Discretion wacce ta bada umarnin shirin da engineer mu na yau da kuma ni Usman Ahmed Kabara nan Washington DC nake cewa Ahmed Jin Solomon da hada ma shafin mu na Facebook Live mu zama lafiya
Wasanni ba ta kare ba, 'yan wasan kwallo ba ta manta ba, wasan kokowa ba ta mance ba, wasanni na motsa jiki don kansu ba ta share ba.